الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوس غواتن زلقيدة Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 18 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziya littafi ne na babban malami Abul Hassan Ash-Shadhili rahimahullah inda kuma muke bibiyar sharhi da ainihin babban malamin mu professor Muhammad Al-Mansur Sokoto ya rubuta na sharhin wannan littafi wato Rabbil Bariya kuma wannan shine darasi na 91 cikin ainihin wato darussan da muka gabatar a darasi na 90 daidai mun shiga cikin Kitabul Hajj inda malam yayi mana bayani game da hajji cewa wajibi ne sau daya a rayuwar mutum wanda yake da baligi wanda ya samu iko kuma ya zama musulmi to bayan nan kuma ya kawo mana ayoyin alkur'ani da suke nuna shar'antuwar aikin hajji sannan ya faɗa mana wasu daga cikin hikimomin da ta sa Allah madaukakin sarki ya shar'antawa ainihin wato musulmi wannan ibada mai girma ta aikin hajji sannan mun tattauna game da rukunan aikin haji inda malam ya fara da rukuni na farko yace shine ihrami shi kuma ihramin nan wato ana yin sa ne a wani zamani kebantacce shine watan Shawwal ko Zulqa'da ko Zulhijja kuma ana daukan niyyar ne a wani guri na musamman wani guri kebantacce shine garin Makka ga mazauna cikin garin Makka din lokacin ihrami da kuma Zulhulaifa ga waɗanda suka taho daga garin Madina da Juhufa ga waɗanda suka taho daga Misra da Sham da Maghrib da Yalamlam ga waɗanda suka taho daga Yaman da Zatu Irkin ga waɗanda suka taho daga Farisa da Khurasan to don mun tattauna game da wayannan miƙatan guda biyu wato miƙati zamani da kuma miƙati ainihin wato makani mun tsaya akan tattaunawar da muka yi akan miƙatin Zatu Irk inda aka ce a Sayyidina Umar radiyallahu anhu shine yayi ijtihadi ya sanya Zatu Irkin ya zama miƙatin mutanen Iraki da kuma mutanen Mashrik bayan sun kawo masa kukan fama da wahala da suke yi wajen daukan miƙatin su a Qarnul Manazil inda ya halatta musu su dinga daukar harama a Zatu Irkin domin ainihin wato wannan mushakka din sai dai kuma ya ma tabbata shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam iyakan ce wannan Zatu Irkin din ma'ana shi ma Annabi ya sanya shi cikin ainihin wato mawaqit da ya halatta mahajjaci ya tsaya ya dauki harama a gurin saboda hadisin na Aisha radiyallahu anha kuma wannan sai ya nuna cewa wancan hadisin Sayyidina Umar ba shi da masaniya akai sai kuma ya zama wata muwafaqa sai ya zama wata daraja sai yayi ijtihadi ne ashe kuma ijtihadin nasa ma ya dace da nasi na fata an gane wannan yana daga cikin muwafaqat na Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu zamu tashi akan inda malam yake cewa wala yan'aqidu illa bi niyyatin maqarunatin bi qawlin aw fi'lin ko yake cewa wala yan'aqidu aikin hajji wai baya kulluwa illa bi niyyatin sai da niyya maqarunatin bi qaulin kuma niyyar da aka gwamata bi qaulin da fada wa au fi'lin ko da aiki ma'ana aikin haji kaman sauran ibadu ne baya yiwa sai da niyya da haka shi ma sai an kulla niyya sai dai shi niyyarsa sai an cakuɗa ta bi qaulin da fada ma'ana sai an fade ta sannan kuma au fi'lin ko kuma aikata wa yustahabbu lil muhrim ma la yati ya halatta wato an so ga mai harama da aikin haji izalatu sha'fihi wato ya kawar da kazantar jikinsa qabala ihramihi kafin ya shiga harama da aikin haji bi kalmi adhafirihi ta hanyar yanke faratansa wa izalatu ma ala badanihi min sha'rin da kuma gusar da gashin da ke jikinsa anniyatu wajibatun fil haji a doktor yake cewa wato niyya wajiba ce a aikin haji kama fi sa'ir umuril ibadat kamar yanda take wajiba a cikin sauran al'amuran ibada liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam sabida fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyat wannan shine ainihin wato asali na ainihin wato kowace ibada sai da niyya sabida wannan hadithin ainihin wato sahihi wa amma qatiranuha bil qauli aw bil fi'li amma maganar da malam mai iziya ya faɗa cewa ita fa niyyan nan ta aikin haji sai an gwama ta bil qauli da magana wa aw bil fi'li ko da aiki li'annahu huwal warid fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yazo wajen bayanin sifar aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama sayaci kaman yanda bayani zai zo wa qad qala kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace khuzu anni manasikakum ma'ana ku dauki salan aikin hajjin ku daga gare ni ku koyi ibadar aikin haji kam wato daga waje na yanda nayi aikin haji in kun tashi haka za ku yi aikin hajjin ku wannan sai ya nuna cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yazo ba kaman niyyar sallah ba niyyar sallah kaga ba a fada kawai kudurce ta zakai a zuciya shikenan da sauran ibadu amma ita aiki shi aikin haji bayan ka kudurce niyyar kuma sai ka fade ta wannan shine abin da ya tabbata a aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabida hadithin khuzu anni manasikakum wannan hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 1297 wa yustahabbu lil muhrim an so ga mai harama da aikin haji an yuzila sha'athahu ya gusar da kazantar jikinsa bi kalmi adhafirihi ta hanyar yanke ainihin wato faratansa yanke kumba kenan wa izalati sha'rihi da kuma gusar da gashin jikinsa gashin hammata gashin ainihin wato mara da sauran duk gashin da aka saba kawar da shi koda ba aikin haji ba wa yatadayyabu ala badani kuma ya sanya turare a jikinsa ma'ana bayan ya ciccire gashin jikinsa sannan ya yanke farce sannan a daidai wannan lokaci kuma zai iya sa turare a jikinsa li hadithi ummul mu'minin aisha sabida hadithin ummul mu'minin aisha radiyallahu anha take cewa kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ihrami tace na kasance ina sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare li ihramihi lokacin da zai harama da aikin haji hina ya harumu a daidai lokacin da yake harama wali hillihi haka kuma ina shafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam turare lokacin da ya warware aikin wato niyyar aikin hajjinsa qabala an ya tufa bil baiti kafin yayi dawafi a dakin Ka'aba ma'ana bayan an gama aikin haji an yi jifa an yi aski an yi hadaya kaga an samu at-tahallul wanda yake ba at-tahallul kulli ba at-tahallulul juz'i an samu wani bangare na wato tahalluli mahajjaci ya samu sannan annabi yake akan sa masa turare kafin ya je dawaful ifada wanda kaga bayan an yi jifa ranar 10 ga wata an yi aski an yi hadaya to sai kuma a garzaya a tafi domin yin dawaful ifada to kafin yin dawaful ifada tace takan sanya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam turare wannan hadisi ne wanda yake muttafaqun alai Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1539 Imam Muslim hadisi na 1189 shima sunanul ihram sai kuma sunnonin ihrami lokacin da mutun ya yake so ya aikin haji ko wasu abubuwa idan ya harama wato yana niyyar yin aikin haji to akwai sunnonin da aka sunnanta wa mai harama da aikin haji alal musannif wa sunanul ihrami arba'atun abul hasan ash-shadhili yake cewa wato sunnonin ihrami dai guda hudu ne al ghuslu muttasilan bihi wanka wanda yake hade da harama din lokacin da za a dauki harama da aikin haji ko umara akwai wanka to wannan wankan da ake hada shi da harama din sunna ne daga cikin sunnonin ihrami li hadithi zaid bin sabit sabida hadithin zaid dan sabit radiyallahu an annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaid dan sabit yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kat tajarrada ya ainin wato cire kayansa li ihlalihi domin yin harama da aikin haji waqta sala yayi wanka ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tube kayansa tufafin sai yayi wanka sannan ya dauki harama da aikin haji a karkashin wannan hadisi kaga mun fahimci ashe an sunnantawa mai harama da aikin haji yayi wanka ya kuma dauki harama wal mar'atu taghtasilu kadhalika wannan hadisin da muka karanta hadisi ne wanda yake Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 831 kuma wannan hadisin ya gabata wal mar'atu ita kuma mace ita ma taghtasilu kadhalika ita ma za ta iya yin wanka walau kanat haidan aw nufasa koda ko tana jinin al'ada ko jinin biki jinin haihuwa za ta yi in ta je za ta yi aikin haji lokacin da za ta yi harama sai zama ba ta da tsarki tana cikin jinin al'ada ko jinin nifasi wannan duk ba zai hana ta ta yi harama da aikin hajin ta ba kuma tunda za ta yi harama din to an sunnanta mata ita ma ta yi wanka li hadithi Jabir radiyallahu an sabida hadithin Jabir Allah ya kara masa yadda hatta ataina dhal hulaifa Jabir yana ba da labari yake cewa har muka zo Zul Hulaifa da muka zo Zul Hulaifa fa waladat Asma'u bintu Umais sai Asma'u bintu Umais sai ta haifi Muhammad bin Abi Bakr ta haifi Muhammad bin Abi Bakar ma'ana lokacin da aka taho da ita an taho da ita da ciki da aka ana zuwa Zul Hulaifa sai ta haihu kaga kenan ta haifi Muhammad bin Abi Bakar kaga kenan jinin haihuwa ya zo mata fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'u tace yaya zan yi fa qala sai annabi yace ightasili ki wanka wannan wankan ne mai wankan harama da aikin haji ne wastadhfiri ki yi kunzugu bi thawbin da tufafi wa ahrimi sai ki harama ina fata an gane wato haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta yi kunzugu ma'ana wani abu da mata suke yi dan su tare jini in suna yi kada ya zuba kamar in yanzu ne kace sai ta nemi pad ko ta nemi always ko dukkan auduga ta mata da suke sawa dan tare jini sai ta sa ta in ta sa kawai sai ta harama dinta ina fata an gane ya fassara maka wastadhfiri bi thawbin aqasa yake cewa huwa anta dha khirqatan ala mahalli addam huwa anta dha khirqatan ala mahalli addam shine ta sanya ainihin wato anta dha khirqatan ta sanya wani yanki ko kyalle ko tsumma ala mahalli addam gurin zubar jinin inda jini yake fitowa wata shuddaha sai ta daure wannan ainihin wato tsumman ko wannan kyallan ala wasadiha a tsakiyar jikinta part da yake kawai yanda kaga ana abun nan haka za ta yi kawai ta sa part a jikinta shikenan sai ta harama da aikin haji wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1218 to kaga wannan hadisan duk da muka karanta sun nuna ashe an sunnantawa mai harama da aikin haji yin wanka lokacin da zai harama da aikin haji namiji ko mace koda ku ba ta da tsarki to wannan ba zai hana ta ta harama ba kuma ba zai hana ta ta wannan wankan ba na watajarrud min al-makhidi daga cikin abin da aka sunnantawa mai harama da aikin haji shine at-tajarrud min al-makhidi tsiraita daga dinkakken tufafi min ridain sai dai mutun ya cigaba da zama fi ridain cikin mayafi wa izarin da zanin daurawa wa na'alaini da kuma takalma budaddu kamar slippers sune mutum zai sa duk wani kaya wanda dinkakke ne kamar wando kamar riga kamar jallabiya duk mahajjaci in zai har in yi harama da aikin haji ba zai sa su ba sai dai ya cigaba da zama cikin rida da kuma izar ma'ana mayafi da kuma zanin daurawa takalmi ma ba zai sa rufaffen takalmi ba sai dai budaddan takalmi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda yace in talaqa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama min almadina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho daga Madina ba'da ma tarajjala bayan ya taje kansa wadda hana ya shafa mai wala bisa rida wala bisa izarahu ya daura kwarjallansa warida'ahu ya kuma yafa mayafinsa huwa wa ashabuhu da shi da sahabbansa. To kaga a karkashin wannan hadisin aka gano cewa ashe mahajjaci ba zai sa duk wa'ancan abubuwan da Abul Hassan Ash-Shadhili yace in mutun yana harama ba zai sa ba, saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata bayan ya taje kansa ya shafa mai sai kuma ya dauko kamar tufafinsa na ihrami sai ya sa tufafin ko shine izar da rida, ma'ana gaud wato kwarjalle da kuma ainihin wato mayafi. Haka yayi, haka sahabbansa suka yi, Allah ya kara musu yadda. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1445. Wa salatu raka'ataini min ghairi al-fariida, daga cikin sunanul ihram akwai sallah raka'a biyu ta nafila ba ta farilla ba. Yusannu dhalika an sunnanta haka liman ata wadi al-aqiq, ga wanda yazo wani guri da ake kiransa wadi al-aqiq. فقد قال عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه ياتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ناجي منزل الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق او ننقل اذا اكي كرا سواد العقيق يقول ينتي اتاني الليلة آت من ربي ياتي ونطن ايكي دقا ابنجي نايازو من دردري فقال سيتي صلي في هذا الوادي المبارك yace ya ma'aikin Allah kai sallah a wannan kwari mai albarka wa qul umratan fi hajjatin, sannan kai fadi hajj wato umara a cikin aikin haji, ma'ana kai sai kai harama bayan kai sallah raka'a biyu sai kuma kai harama da aikin haji ko umara, shine wa qul umratan fi hajjatin, ma'ana ka kulla niyya kai niyyar umara a cikin aikin haji. Ina fata an gane wannan hadisin, shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1534. وكذلك من مر بذل حليفة haka ma hukuncin yake ga duk wanda yazo wucewa ta zul hulaifa, in ba ma wadil aqiq din mutun yaje ba to koda zul hulaifan mutun yazo haka hukuncin yake. Fa fi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, hadith ya tabbata cikin wato daga Abdullahi dan Umar yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u, manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila bidil hulaifati wato azul hulaifa raka'ataini raka'a biyu. Wa an Jabir radiyallahu anhu, an karbo daga Jabir Allah ya kara masa yadda, falamma ata zal hulaifa yace lokacin da annabi yazo zal hulaifa salla sai salla wa huwa samitun yayi shuru hatta atal baida, har sai da yazo wani guri da ake kiransa baida. An gane ko baida sun ce mawdi'un mulasiqun li zul hulaifa, wani guri ne alike yake da zul hulaifa, ma'ana hada suke guri guda ne da zul hulaifa, ma'ana da yazo zul hulaifa sai salla raka'a biyu kenan sai da ya matsa gurin da ake kira baida, sannan anan ya dauki harama da aikin hajjin sa. Ina fata an gane, shine wa huwa samitun, ma'ana bayan yayi salla raka'a biyu a zul hulaifa bai ce komai ba, ma'ana bai fadi haramar tasa ba sai da yaje ainihin wato gurin da ake kira baida. Wannan hadithin shi ma hadithi ne Hassan, imamu Nasa'i ya fitar da shi hadithi na 2756. Fa hadhihi salatu, malai ya ce wannan sallar li ajlil wadi, to sallah ce ta harama da aikin haji ko kuwa? To sai ce fa hadhihi salah, wannan sallar li ajlil wadi wa masjidi zil hulaifa, an yi ta ne ko ana yin ta ne saboda wannan wadi din, wannan ainihin wato wurin, wa masjidi zul hulaifa kuma ana yin ta ne saboda masallacin zul hulaifa, wa tushra'u lil muhrim, shi yasa sallah ce wanda an shar'anta ta ga mai harama da aikin haji, wa li ghairihi da ma waninsa, wallahu a'lam, kenan wannan nafilar ba ta da alaka da harama da aikin haji, ko da aikin haji ko ba aikin haji, wata nafila ce da aka sunnanta duk wanda yaje wannan wadi mai albarka ko zul hulaifa ya sallah raka'a. Na fata an gane, da haka kenan in mahajjaci ya biyo to abin ne an yi daidai kenan, faduwa ta zo daidai da zama, dama gurin ana yin sallah raka'a biyu sai kuma gashi dama mai harama ne da aikin haji. Na fata an gane, wallahu a'lam. Wa amma man lam yamurra bi hadain, amma wanda bai shige ta waɗannan wuraren ba fa, bai wuce ta wadil aqiq ba, bai kuma wuce ta zul hulaifa ba, shine ma'ana man lam yamurra bi hadaini, wanda bai shige ta waɗannan wuraren ba
fa inna ma yustahabbu lahu, to shi an so gare shi ne an yi hurima ya yi harama a kiba salati fardin aw nafila, bayan ya yi sallah farilla ko ta nafila. An gane ko? Wanda ba ta wa'annan wuraren ya zo wucewa ba, to an sunnanta masa, an so gare shi lokacin da zai harama da aikin haji, to ya yi, ya zamto bayan wata sallah ya yi harama din, ko dai ta farilla ko ta nafila. In ta farilla ya gama, dama lokacin zai sallar farilla, to yana gamawa sai ya yi harama da aikin haji. A'a, babu sallar farilla a gurin, amma dai ya yi nafila, sai ya yi nafila, yana nafila sai ya maida ainihin wato niyya da harama da aikin haji. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى زهر ذي الحليفة ثم دعا ببدنة sannanyace a kawo masa badana, wato a kawo masa raƙumi guda ɗaya cikin raƙuman da in yaje zai hadaya da su a can ainihin wato wajen aikin haji. Falamma qa'ada 'alaiha, wanda wannan yana nuna halaccin a bar hawar taka, ka iya hawanta duk da cewa ta hadaya ce, amma mutum zai iya hawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dabbarsa ta hadaya, ya sa a kawo masa badana, wato taguwarsa da aka kawo. Falamma qa'ada 'alaiha, da ya zauna akan ta, wastawad 'alal bayda, ta daidaita ta je gurin da ake kira baida, a halla bil hajji, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya harama da aikin haji, ma'ana yace labbaika allahumma hajjatan ko labbaika allahumma umratan. Ina fata an gane. Wannan hadisi ne hasan, akhrajahu ahmad a hadisi na 2982, haka imamu darimi ya fitar da shi hadisi na 1912, haka imamu abu daud a hadisi na 1752, duk sun fitar da wannan hadisin. To duk kaga wannan yana fa'idantar da mu wa'annan sunanul ihram din da malam abul hasan ash-shadili ya faɗa, duk ga goyen bayan hadisai na sunnanta waɗannan abubuwa ainihin wato ga mai harama da aikin haji. قال شيخ الإسلام رحمه الله, شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكي توا إن كان يصلي فرضا أحرم عكبي, إذا متن مهجتي واتو ياي صلى فرلا ني تو سي حرم دعيكين حج باين وانا صلى فرلا دي. وإلا إذا كما با وتصلى فرلا إيبا فليس للإهرام صلاة تخصه, babu wata sallah da take banci mai harama da aikin haji, wa hadha arjahu, ma'ana shaykhul islam bayan waccan magana sai ce, to yanzu mun fahimci ashe wannan sallah ba ta da alaka da ihrami. Idan lokacin dama mutum yayi wata sallah ta farilla ko ta nafila, babu laifi bayan yayi ta mai da yayi ihrami yayi harama, amma fa in babu wata sallah a gurin ko ta farilla ko ta nafila, to zai iya daukan haramarsa ko da bai wannan sallah ba, domin babu wata sallah ta musamman da aka keɓance ta ga mai harama da aikin haji. Ina fata an fahimci wannan. Wannan shine abinda Sheikhul Islam ya faɗa, yace kuma wa hadha arjahu, al-doktor yake cewa wannan kuma shine zancen da yafi ƙarfi ya furin jaye. Ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 26 shafi na 108, za ka ga wannan. Wa mithluhu fil muhalla, za ka ga kuma makamancin irin wannan magana a cikin al-muhalla ta Ibn Hazm ainihin wato az-zahiri mujalladi na 7 shafi na 90. Ar-rabi'u, sai kuma sunna ta 4 cikin sunanul ihram, wato shine wa talbiyatu talbiya. Mecece talbiya? Sai malai yace wa hiya labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wannan ita ake kira da talbiya. To bayan mahajjaci duk yayi waɗancan abubuwa, to kuma ga wata sunna cikin sunanul ihram, sai kuma ya ci gaba da maimaita wannan zikiri na talbiya, labbaika allahumma labbaik, har zuwa ƙarshe. Rawahu Nafi'un an Jabir wa Ibn Umar, Nafi'u ya ruwaito wannan talbiya daga Jabir wa Ibn Umar da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan su kuma sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka koma cikin Bukhari shafi na 1, wato hadisi na 1549, haka Imam Muslim hadisi na 1183, za ka ga wannan hadisan, wato za ka ga hadisan da suke magana akan talbiya. Sai Abul Hasan Ash-Shadhili mai iziya sai yace wala yaqta'u talbiyata, wai mahajjaci ba zai yanke wannan talbiya ba, ba zai daina fadin labbaika allahumma labbaika ba har zuwa ƙarshe, hatta ya dukhula makkata, har sai ya shigo garin Makka. Fa idza tafa, idan yayi dawafi, wa sa'a, yayi sa'ayi, awadaha, sai ya sake dawo da ita ya ci gaba da yi, li rawahi musalla Arafa, domin tafiya filin Arafa. دليله حديث نافع دليل ابو الحسن الشاذلي من ازيا a wannan magana tasa shine hadithun nafi hadithun nafi shi kuma nafi yana cewa kana ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya kasance idza dakhala adna alharam idan yaje dabda harami amsaka an talbiyati sai ya daina yin talbiya ma'ana ya taho yana ta yin talbiya tun daga dauko ihramin sa yana ta yi amma da yazo dabda harami sai ya kame ya daina yin talbiya thumma yabitu bi dhi duwan sannan sai Abdullahi dan Umar ya kwana a wani guri da ake kiransa dhi duwa thumma yusalli bihi subha ya sallaci asuba a dhi duwa wa yagtasilu yayi wanka wannan wankan na harama din wa yuhaddithu kuma yana bada labarin cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yafalu zalika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi wannan ainihin akhar na Abdullahi dan Umar Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisi wato akhar na 1573 qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah yake cewa kana yaf'alu qawluhu maganar abdullahi dan umar da yace kana yaf'alu zalika ma'ana manzon Allah ya kasance yana yin haka yana yin me domin abubuwa ya jero kuma sai karshe sai ce kana yaf'alu zalika shin yana yin dukan su ko kuma a'a ɗaya daga cikin su yake yi shi yasa ibnu hajar yake ta yahtamilu wannan magana ta abdullahi dan umar cewa kana yaf'alu manzon Allah haka yake yi to wannan magana tana daukan wato annal isharata أن الإشارة به إلى الفعل الأخير زي إيه دوكا معنر إشارة دا عبد الله دا عمر يكي ينائن إشارة نزوا قعيكي نكرشي كاقا أنشي أين واتو إدن يزو دبد هرمي أمسك عن التلبية ثم يبيت بذيدوا ثم يسلي به الصبح سنوكو مسي أكرشي ويغتسلو تو سي ابن حجر يكي تشوا ونن مقرر واتو وكان يفعل ذلك تو ينا إيه دوكا قبع تكرشي ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wanka kafin yayi harama da aikin haji domin ita ce kalma ta karshe da Abdullahi dan Umar ya faɗa ko Abdullahi dan Umar yake yi ko an ce in Abdullahi dan Umar yazo dabda harami amsaka an talbiya yana daina yin talbiya thumma yabitu bi dhiduwa sannan ya kwana a dhiduwa thumma yusalli bihi subha sannan ya sallaci asuba anan dhiduwa wa yagtasilu yayi wanka bayan ya faɗi wannan sai ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ko annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika to shin wa'annan abubuwan dukan su annabi yake yi ko kuma na karshen domin yace kana yaf'alu zalika kalmar zalika tana koma zuwa na karshen sai ibnu hajar yace eh isharar kalmar za ta iya koma zuwa kalmar karshe cewa yana yin wanka wa huwa al-ghusl wa yahtamilu kuma wato maganar za ta iya kunsar za ta iya daukan annaha ila al-jami wannan zalikan tana komawa ne zuwa duka ma'ana haka annabi yake shi ma da yazo dabda maka sai ya kame daga yin talbiya sannan sai ya kwana a zidduwa sannan ya salla asuba a zidduwa sannan ya yi wanka sai kuma ainihin wato ya dauki harama na fata an gane ko kuma ya yi wanka sannan ya shigo cikin ainihin wato garin Makka na fata an gane wa huwa al-azharu kuma wannan shi yafi fitowa fili bala a ce kawai a cikin wannan siyakin na Abdullahi dan Umar a dauki iya na karshen ba duk da cewa lamirin zai iya daukan haka amma dai abin da yafi fitowa fili shine annabi yana yin waɗannan abubuwan duka kaman yanda Abdullahi dan Umar shi ma ya gano daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi Allah ya sa an gane gabar ko fa min huna to sai malai yake cewa daga nan ne qalal malikiyatu mazhabun malikiya sai suke cewa bi annal hajja daga nan ne suka samu hujja cewa mahajjaci ya qata'u talbiyata zai daina yin talbiya idza dakhala makkata in ya shigo garin makka hatta ya dufa har sai yayi dawafi wa yas'a yayi sa'ayi thumma la yu'awiduha sannan bazai dawo ya ci gaba da yin ta ba hatta zahara yawmu arafa har sai ranar arfa ta zo walakin al-hafiz ibn hajar sai dai al-hafiz ibn hajar ainihin wato ya fahimu min qat'i talbiya shi kam abinda ya fahimta daga yanke talbiya da daina yin talbiya fil riwayati sabiqa a riwaya da ta gabata ma'anal ishtigal ma'anarta shine shagaltuwa bi gairi ha da waninta min at-tawafi wa gairi na dawafi da waninsa wa adamu tikrariha da kuma rashin maimaitata wal muwazabati alaiha da kuma ainin dimantata da dagewa akanta wa raf'i sauti biha da daga murya wajen yinta la tarkiha bil kulliya ba wai daina yi ake ba gaba daya a wasu ayyukan ne na daidai wannan lokacin suke shagaltar da ainin mahajjaci sai a ga ya daina yin talbiya saboda lokacin ya shagaltu da yin dawafi daga dawafi ya shagaltu da yin sa'ayi da sauran abubuwa ina fata an gane da aka ga kenan kamewar da daina yin talbiya ba wai kwata-kwata ba a yin ta bane a wasu aikace-aikace ne suke dauke hankalin mahajjaci sai ka ga ya daina yin talbiya saboda ya shagaltu da yin dawafi ya shagaltu da yin ainin wato sa'ayi wannan shine abin da Ibn Hajar ya fahimta da daina yin talbiyar ba wai ana nufin kwata-kwata da mahajjaci ya shigo cikin garin Makka dip kawai sai aje ya daina yin ainihin wato talbiya gaba daya ba wannan shine abin da Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari mujalladin sa na uku shafi na 483 wa hadha alladhi qalahu al-hafiz wannan magana da Hafiz Ibn Hajar ya faɗa muttajihun gaskiya tana wato akwai abin da za a fuskanta a cikin ta li thubutit talbiyati saboda talbiyan nan tabbatacciyar aba ce fi iddati mawatina a wurare daban-daban wurare da dama ba'da dukhuli makkata bayan ma an shigo garin makka kama fi hadithi Anas kaman yanda zaka ji a cikin hadithin Anas radiyallahu an annahu su'ila an tambayi Anas dan Malik radiyallahu an wa huwa gadin min minan lokacin ya baro mina ila arafatin ya taho zuwa arfa an talbiyati sai aka tambaye shi yaya talbiya kaifa kuntum tasna'una ma annabi sallallahu alaihi wasallam wayya kuka kasance kuna yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai Anas yace kana yulabbil mulabbi wala yunkaru alai wa yukabbiru al mukabbir fala yunkaru alai mai talbiya yana yin talbiya ba mai masa inkari mai kabbara na yin kabbara ba mai masa inkari koda kaji mutun ya daina yin talbiya to yana yin wani zikirin ne daban ina fata an gane da haka suke tafiya da kenan koda an shigo cikin garin maka kaga ba a daina yin talbiya dan ka iya jin wani yana yi kakkai masa inkari in kaji kuma wani ba ita yake yi ba kakka tambaye shi me yasa baya yin ta yake yin wani abu daban shi ma wancan din abin da yake yi kabbara yake hailala yake yi shi ma yana da dama ma'ana dai wurare ne dan ambatan Allah da yawa da haka mai yin talbiya yayi talbiya mai yin kabbara yayi kabbara kamar yanda Anas yace haka suke yi kuma ba wanda yake wani inkari tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ai sai mutun yayi harama ne ai ba wanda daga abin nan ba sai mutun yayi harama ne daga nan zai kama yin ta in kuma mutun yana yin ta sai dai in ya gaji ko kuma wani lokaci saboda halin tafiya za ga wani lokaci an dauko harama daga Zulhulaifa Zulhulaifa miƙacin mutanen Madina ne mai yiwa a matsayin ka na mahajjaci ka samu tafiya a jirgin farko da kuna zuwa daga Jidda kawai sai aka wuce da ku Madina bayan kun gama ziyara ku kun je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ziyarci kabarin sa kun je ainihin wato Baqi'a kun ziyarce ta kun zo Uhud kun ziyarci Uhud kun je ainihin masallacin abin nan Quba shi ma kun ziyarce shi da duk wuraren da ake ziyarta a sunna to bayan duk kun yi wannan ku gama kwanakin ku na Madina to in za ku fito daga garin Madina sai kuma a tsaya a miƙacin Zulhulaifa to idan aka tsaya a miƙacin Zulhulaifa za ka faɗi irin niyyar aikin hajjin da ka fito yi ina fata an gane tunda muna da aikin haji kala-kala har guda uku kamar yanda zamu karanta a can gaba kadan so saboda haka sai ka kulla niyyar irin wanda zaka yi ka fada cewa ga irin aikin hajjin da ka fito yi to daga nan kuma sai ka ci gaba da labbaik Allahumma za ku shigo mota domin za a debo ku a taho da ku garin Makka to a cikin tafiyar ku a cikin motar da kuka taho za ku ci gaba da yin wannan talbiya din ne sai dai wani lokaci ka ga wani bacci ya dan dauke shi kaga zai yi shiru da ya farka ya gama baccin ya farka sai kuma ya ci gaba da yin talbiya can aka kirawo shi a waya zai katse talbiya ya daga waya in ya gama waya ya ajiye waya kuma zai ci gaba da yin talbiya wani na kusa da shi ya masa wata magana suna dan tattaunawa shi ma zai yi shiru da sun gama tattaunawa zai ci gaba da yin talbiya ina fata an gane haka za a yi ta yi har sai an zo ainihin wato wajen yin dawafi to in an zo yin dawafi kaga tunda kuna zuwa cikin garin Makka ila za ku shiga za ku sauka a masaukan ku ne inda za ku sauka a garin Makka to bayan kun sauka a masaukan ku kila kun yi wanka kun ci abinci kun huta za ku taho harami in kuka taho harami kaga za ku taho kuna yin wannan talbiya din in ka zo harami to kuma za ka doshi inda dakin Ka'aba yake farkon abin da za ka fara yi shine dawafi to in ka je kana yin dawafi kaga shi ma akwai azkar da ake so mai yin dawafi yayi a daidai wannan lokacin to in ka gama kuma akwai sa'ayi kaga dan wannan lokacin da za a ji kai shiru ba ka yin talbiya ina fata an gane duk da cewa akwai kuskuren yin wato yin jam'i a cikin talbiya, wato ana samun wani limamin talbiya, wannan kuskure ne za a ga wani lokaci ko a cikin motar ma in an taho daga ainihin wato Zulhulaifa din daga Madina an taho za a taho za a ga wani yana bayarwa alhazai suna karba, wannan kuma shine kuskuren da ake ta maimaitawa ko da yaushe malamai suna bayani shine a kyale kowa. Ina fata an gane, saboda wani lokaci abinda shi kansa mai jan wani lokaci za a ga akwai kuskure a ciki, yana karantawa mutane ba daidai ba, kuma su ma wasu ba su san kan abin ba suna faɗar wannan kuskuren da mutum yake maimaitawa. Da haka dai talbiya ibada ce da ake son kowa a kyale shi, wannan yana nasa, wannan yana yi, wannan yana yi, wannan yana yi. Mafhum? Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 1659, Imam Muslim hadithi na 1284. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhuma qala, an karbo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda, yace wa nahnu bi jam'in. Abdullah dan Mas'ud yace mun kasance muna jam, jam shine al-Muzdalifa, cikin sunan da ake gaya wa Muzdalifa akwai jam, yace mun kasance a jam'u, ma'ana a Muzdalifa. Sami'tu alladhi unzilat alayhi suratul baqara, yace naji wanda aka saukar masa da suratul baqara ya kulu yana cewa fi hadhal maqam, a wannan wurin yana cewa labbaik allahumma labbaik, kenan har wajen Muzdalifa shi ma ana yin talbiya. Wa aka saukar da suratul baqara, to yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin talbiya a Muzdalifa, kaga kenan duk wayannan wuraren mashair wato mashairul hajj duk ba inda aka ce ka daina yin talbiya sai dai wani abu na ibadar wannan lokacin ta shagaltar da kai gabarin yin talbiya din, sannan kuma daga bisani ka ci gaba da yi. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi hadithi na 1383. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Usama kana radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam min Arafat ila Muzdalifa. An karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yace anna Usamata, Usama kana ridfun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam min Arafa, sun taho daga Arafa, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan abin hawa sun taho tare daga Arafa ila Muzdalifa, zuwa gurin da ake kira Muzdalifa. Thumma ardafa al-fadla, akan hanya kuma sai suka ci karo da al-fadl bin Abbas, da aka ardafa al-fadla min al-Muzdalifa, sai ya sake goyo al-fadl bin Abbas daga Muzdalifa ila Mina, zuwa Mina, dan ka san abun kaman ajere ajere abubuwan suke. Ranar 8 ga wata mahajjata duk gaba ɗayan su sun baro garin Makka da duk inda suke sun taho Mina, in suka zo suka kwana a Mina, anan Mina za su yi azhar da al-asr jam'an wa qasran, sannan za su yi ranar 8 ga watan Zulhijja, sannan za su yi magariba da isha shi ma jam'an wa qasran, sannan kuma za a kwanta a yi bacci, sannan da asuba za a yi sallar asuba. Idan gari haske rana ta fito, to mahajjata kuma za su bar Mina gaba ɗaya, za a dade a ban Mina sai kuma a taho Arafa, shine ranar 9 ga wata kenan. Idan aka zo Arafa nan ma za a yi azhar da al-asr jam'an wa qasran, sannan za a yi hudu, za a saurari limamin da zai ba da sallar a yi hudu ba Arafa, sannan mahajjata za su zo su yi wannan tsayuwar Arafar, a yi ta zikiri, a yi ta addu'o'i har sai rana ta faɗi. Idan rana ta faɗi ko karfe nawa za ka kai, ba za ka yi magariba da isha ba sai kuma a Muzdalifa, ko da za ka kai 12 dare ba ka zo Muzdalifa ba, to ba za ka yi magariba ba, ba za ka yi isha ba sai ka zo Muzdalifa. To daga nan kuma rana tana faɗuwa za ka ga mahajjata duk suna kokarin watsewa daga Arafa, yanzu kuma gurinsu na gaba shine Muzdalifa, shi kuma Muzdalifa a nan suna zuwa za su yi magariba da isha jam'an, shi ma magariba tana nan a hukunta al-asr, isha ita kuma su yi raka'a biyu qasru, to in aka yi nan kuma sai a kwanta. An fahimta, shi ma in gari ya waye da sallar asuba sai mutane musamman masu rauni da abun nan sai su yi gaba, in aka yi gaba wasu sai su je can ƙarshen Muzdalifa farkon shiga Mina. Idan mutum ya wannan ya rage hanya, saboda wannan jifan na ranar farko ana yin tururuwa sosai, ko da yake yanzu alhamdulillah da an sauƙaƙa abubuwan an fada da gurin jifan da sauransu, amma a wancan lokacin za ga in ka ji an ce an mutu, to a irin wannan ranar ne ake samu, saboda duk gaba ɗaya ake haduwa a daidai wannan lokacin a je a yi jifa ranar 10 ga wata. Ina fata an gane, kila bayan mun gama karatun aikin hajjin la'alla za mu dan zo kuma mu yi summary gaba ɗaya na abin da muka karanta, la'alla ko akwai wanda zai je aikin haji, kila sai a bashi wata a yi masa kulasa a dan bashi wani dan pamphlet a hannu ya je ya rike insha Allah. Ina fata an gane. Yake cewa thumma ardafa al-fadla, sannan sai ainin ardafa al-fadla sai ya goyo al-fadlu min al-muzdalifa, daga muzdalifa ila minan zuwa mina. Qala, sai ya ce fakilahuma qala, duk susu biyin sun ce, dawa dawa kenan, da Usamatu bin Zaid da Al-Fadl bin Abbas, ba su ne annabi ya goyo su ba? To duk su biyun suka ce lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi, annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta yin talbiya, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, yana gama yana daukan wata, yana gama ta yana daukan wata, yana tai hatta ramal jamratul aqaba, manzon Allah bai daina yin, wato yana ta yin wannan talbiya din kai har yazo ya jefu jamratul aqaba, kaga ranar 10 ga wata, ranar sallah kenan. Ina fata an gane wannan hadithin. Shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 1544. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam an-Nawawi rahimahullah yace wa huwa dalilun ala annahu yastadimu talbiyata, wannan hadithin dalili ne da ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana dimantar talbiya, hatta yushri'a, har ya shiga fi ramyi jamratul aqaba, har ma ya shiga cikin jifan jamratul aqaba ranar 10 ga wata, gadata yaumin nahari, a washe gari ko a safiyar ranar babbar sallah. Wa hadha madhhabu Shafi'i, wannan shine madhhabin Imam Shafi'i, wa Sufyan ath-Thawri, da Sufyan ath-Thawri, wa Abi Hanifa, wa Abi Thawr, wa jamaahir al-ulama min as-sahabati wat-tabi'in wa fuqaha'il amsari wa man ba'dahum, wannan shine madhhabin su. Ba wani dalili da zai sa ka daina yin talbiya, duk inda ka shiga da talbiya ka, sai dai wani dalili, wato na uzurin ko bacci, ko uzurin wata ibada ta wannan lokacin, ko uzurin gajiya, ko uzurin wata magana da kake yi da wani ya sa ka dan saurara, sannan kana gamawa ka ci gaba da yi. Wannan magana ta Imam an-Nawawi, ka koma cikin al-Minhaj sharhu ainihin wato Sahihu Muslim Ibn al-Hajjaj na Imam an-Nawawi mujalladi na 9 shafi na 25. Malai yake cewa wa tushri'u at-talbiya inda kulli su'udin wa hubudin, sannan an shar'anta yin wannan talbiya din inda kulli su'udin, yayin dukkan hawa wa hubudin da sauka, domin ka san yanayin garin Makka haka yake, akwai hawa da sauka, hawa tudu da gangara, haka za ku yi ta ganin yanayin, wani gurin za ka ga hawa ne, wani gurin kuma gangara ake yi. To duk lokacin da ka ji hawa ake yi, sai ka ci gaba da yi, ko da ka daina yin talbiya ka ji za a yi hawa, sai ka ci gaba da yin talbiya, za a gangare kana yin talbiya. Kama qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya faɗa, fi qissatid dajjal, a qissat dujjal, annabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma Musa, manzon Allah yace amma annabi Musa, fa ka anni anzuru ilaihi, kamar ina ganin sa, idan hadara, lokacin da zai gangaro minal wadi, daga kwari, yulabbi, yana yin talbiya. Kaga kenan, ashe sunnar gangarowa daga tudu shine yin talbiya. Yace na kamar ina ganin annabi Musa, idan hadara, lokacin da aka ce zai gangaro daga wani tudu ko tsauni ko daga wani kwari, to kamar ina ganin sa, yulabbi, yana yin talbiya. Ma'ana wannan kamar dalili ne Ibn Abbas ya kafa na cewa ana yin talbiya inda kulli su'udin, ko su'udin wa hubudin, ko wannan hadithi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 1555, Imam Muslim hadithi na 166. Aujuhul ihram, sai kuma fuskokin harama da aikin haji. Kafin ka tafi aikin haji, tun anan ka fahimci aikin haji wanne in ka je za ka yi, domin akwai fuskoki daban-daban na aikin haji. Qala al-musannif wa aujuhul ihram arba'a, Malai yace fuskokin aikin haji guda hudu ne, wa afdaluha, amma duk cikin hudun, shi anan Abul Hasan Ash-Shadhili zai ce mafifici a cikin su al-ifrad, shine ifradi. To menene ifradi? Sai ce huwa an yuhurima bil haji mufridan, shine mahajjaci yayi haramar aikin haji kadai, tun daga nan ya biya kudin jirgi, an tun daga Najeriya ya kulla niyyar in yaje shi aikin haji zalla kawai zai, ba wani abu da zai, aikin haji kawai zai. Thumma idha faraga min af'alil hajji, to wai sannan in ya gama ayyukan hajji, yusannu lahu an sunnanta masa an yi hurima bi umratin zai kuma iya yin harama da umara wannan shi ake kira irdaf bayan mutun ya gama aikin haji da gaba daya sannan kuma sai ya sake yin wata umara daban irdaf kenan zamu ji shin wannan irdaf din yana da asali yana da madogara a addini ko babu tafdilul ifrad ala tamattu'i wal qiran wato fifita hay aikin hajjin ifradi akan aikin hajjin tamattu'i da qirani huwa madhhabu malikin wannan madhhabul imam malik ne da aka duk dan malikiya ifradi yake in yaje saboda shine aikin hajjin da malikiya ko ainihin wato madhhabin imam malik suka ce yafi falala in dai falala kake nema a wayannan nau'o'in aikin hajjin ifradi tamattu'i qiran to malikiya su suna ganin ifradi yafi falala والظاهر كما شيني ظاهر الرأي عند الشافعي عند الشافعي أو جن إمام الشافعي رحمهم الله الله مصرهما وانا شيني رأي مالك دا شافعي قال سكتي سوبين دا إمام مالك دا إمام الشافعي سكتي إن الإفراد أفضل إن الإفراد سكتي للشي أيكن حج إفرادي أفضل الأنساكي a cikin nau'o'in aikin haji shine yafi falala wa akmaliha kuma shi yafi kamala shi yafi cika wa huwa marwiyun kuma wannan magana ita haka aka ruwaito ta ko shine wannan ra'ayin shine ra'ayin da aka ruwaito an umara wa bunihi daga sayyidina umar da dan sa abdullahi wa an usman da kuma sayyidina usman wa jabir da jabir wa ummul mu'minina aishata da uwar mu'minai aisha radiyallahu anhum jami'a Allah ya yarda da su duka wa hujjatuhum ma yadi wannan shine mazhabar Malik mazhabar Shafi'i sannan ita ce mazhabar Umar mazhabar Abdullahi dan Umar mazhabar Sayyidina Uthman mazhabar Jabir mazhabar Nana Aisha su suna ganin aikin hajjin ifradi yafi falala me hujjar su sai ya ce wa hujjar su ma yadi wato hujjar su gashi kaman yanda zaka ji na farko ma sabata min hadithi Aisha abinda ya tabbata daga hadithin Nana Aisha wa Jabirin وجابر وابن عباس وابن عمر وتنانا عائشة ده جابر ده عبد الله دان عباس ده عبد الله دان عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سكتي النبي صلى الله عليه وسلم احل بالحج ياي حرمر ايكن حج ني كاي وفي روايه احج احل بالحج مفردا awana ai wata ruwaya aka ce a halla bil hajji mufradan ko mufridan wato yayi haramar aikin haji ne kawai ifradi ma'ana aikin haji kawai annabi yayi wannan hadithin hadisi ne na Aisha yana cikin sahihul bukhari hadisi na 1562 imam muslim ma ya rawaito shi hadisi na 1211 wal ahadithul ukhra fihima da kuma wasu hadisan daban fihima suna cikin bukhari da muslim din aidan نبي أن الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج حجة ستبيو سكتي قبادة خلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بايان رسول النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج سوما سنية تتشي قبادة إفرادي نيا أيكين حج وواذبوا عليه كما سكا لازم شيشي بس جنزابا إيرون ونن أيكين حج نا إفرادي شسكيتي واختلف في علي قوديك أكويسا باني أكن سيدنا علي radiyallahu anhu hal afrada aw amtamata shin ifradi yayi ko tamattu'i shi ana da sabani akan shin ifradi yayi ko tamattu'i amma sauran sahabban khulafa guda ukun abubakar umar usman ba a da kokonto cewa dukkanin su sun ci gaba da yin ifradi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam hujjar su ta uku annal ifrada la yajibu fihi damun wai shi ifradi baya wajaba a zubar da jini ba a zubar da jini a ifradi bil ijma' wannan ijma'i ne na malamai lika malihi suka ce abinda yasa shi ba a yin hadaya aikin hajjin da ba a yin hadaya a cikin sa ifradi ne ina fata an gane aikin hajjin da ba a ifradi a cikin sa ba a yin hadaya a cikin sa ifradi ne ina fata an gane lika malihi suka ce abinda yasa ba a zubar da jini a cikin ifradi saboda kamalarsa aikin hajji ne cikakke bi khilafit tamattu'i wal qiran wai sabanin tamattu'i da qirani shi tamattu'i da qirani duk wanda kai sai kai hadaya sai ka zubar da jini shi ko ifradi ba a yin hadaya ba a zubar da jini sai abun ya dace da kuma ƴan Najeriya suna son sauki. Kaga in ba sai an yi hadaya ba, kaga baka da ba sai ka cire kudin riyal wajen 50 ko fiye ko 70 ko wani mai kama da haka, ka sai rago an yi hadaya ba ko? Yawa, wannan shine daga cikin hujjojin su. To mallam zai kawo ainihin bayani da warware akan wannan mas'ala ta hujjojin wannan mazhabi na farko da kuma ainihin wato abinda zamu ji insha Allah a darasi na gaba, an ce lokaci yayi, abinda mu karanta ya zama daidai, Allah ya bamu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.